أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وجاد الله تعالى يسر من هدوء وأن مسلاتي نجلا دنشي أقل من كل أجهة الدعوة وأن يمتي نلي تنين قوم قوة رمضان تشكرة تدبو إلي للي هدود 40 دشدة اللي هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم da kuma shine 10 ga watan 3 a shekara ta 2025 a lissafin miladiya. Kamar da muka ji malam ya karanto mana wannan ayoyi guda biyu wanda jiya ma su muka tattauna a kai, yau za mu bata lokaci ba za mu karanta abin da malam ke bayyanawa na dama mun fara je lokaci ya kure. Yana cewa hadhal wa'idu المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله. وأن نركون عذابا دا أكا أمتا زي شافي دوان دي يسابا ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم يسابا وكما هنير مؤمنين توبا أجن سديبا ba iri ɗaya bane, girman laifin ba matsayi ɗaya bane, matsayi da matakai daban-daban ne wanda ba mai iya lissafa su sai Allah. Bi hasabi halati dhanbi sigharan wa kibaran, uqubar tana komawa zuwa ga halin zunubin, wanda iri ne ƙarami ne ko babba. Cikin zunuban ko saɓawar akwai wanda yake sa mutum ya dawwama a wuta in ya mutu a kansa bai tuba ba, kuma yake sabbaba wa mutum jami'ul khizlan, tabbatacciyar taɓewa ta kowace fuska ba za a taimaka masa ba. Wa minhu akwai kuma zunubin da ma huwa duna zalika bai kai wannan ba. يتي فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق. آية ننتبه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لعل بياني تكيي دكي دكي نعب لأك دونك له ومن يشاقق الرسول دن أنونا tunda asali cewa akai wanda duk ya saba wa manzon Allah ya bi hanyar wasu ba muminai ba ko wata hanyar da ba ta muminai ba, to za a shigar da shi wata jahannama. In mutum ya ji wannan sai ya tsorata kowane irin sabo kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kowane irin sabo ka karkace ka bar hanyar muminai sai ka haɗu da wannan azabar ta wutar jahannama. To kamar Allah maduke yana bada amsa ne sai yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika, ma'ana Allah baya gafarta a mutu ana shirka da shi, amma duk abin da ba shirka ba wato ƙasa da shirka to zai iya gafarta shi shi ma ga wanda ya ga dama kun ga ai wannan kamar bayanin ba kowanne sabani idan kai zaka shiga wata jahannam an fahimci abin to shine abin da ke nufi cewa fala Allah al-ayata ath-thaniya ka tafsili li hadha al-mutlaq ishi wa huwa anna shirka la yaghfiruhu Allah ta'ala ita shirka Allah ba ya gafarta ta idan mutum ya mutu yana shirka Allah ba zai yafe masa kuma wannan shine adalcin Allah ba zalunci bane dan Allah ya halicci bawa ne dan ya bauta masa kuma shi bawan mallakar Allah ne duk abin da ka mallaka kuwa musamman mallaka cikakkiya irin ta Allah to komai Allah yayi da abin da ya mallaka ba mai tambayar sa haka ne yawa ya halicce mu dan mu bauta masa wanda duk yaki yana da damar yayi an ce yayi kuma yaki duk abin da aka yi masa waye ja masa shi ya jawo kansa litadammunihi saboda ita shirka ta kunshi alqadha fi rabbil alamin kai suka ga ubangijin halitta baki daya wa fi wahdaniyatihi akwai suka ga kadaituwarsa akwai kuma tasuyatul makhluqi alladhi la yamliku li nafsihi darran wala naf'an biman huwa malikun naf'i wad darr idan mutum ne shirka to ya daidaita ma abun halitta wanda bai mallakar wa kansa tun kuɗe cuta ko jawo wani amfani ba ya daidaita shi da wanda shine mamallakin amfani ko amfanarwa kuma shine mamallakin duk wata cuta da za ta samu mutum Allah ne da izinin sa take zuwa alladhi shine wanda ma min ni'matin illa minhu babu wata ni'ima sai face daga wurin sa take babu wani wanda yake maka ni'ima ni'imar gani ni'imar ji ni'imar lafiya amma baka hararo ni'imar imanin ba ni'imar da kake gani kake shaidawa an baka lafiya an baka kafa kalau hannu kalau ido kalau kunne garau yana ji harshe yana magana radau yana cin abinci baki kuma jikin yana aiki da abincin yana amfana hankalinka kalau kana fahimtar zancen kowa zaka yi gudu zaka tashi zaka dauka ya an maka hannaye masu iya tallafar bangarori daban-daban ni'imomi dai ba sai an fada ba in ka duba babu wanda ya maka wannan ni'imar babu wanda ya taba da awar shi ya maka in ba Allah akwai duk wanda ka sani da wanda baka sani ba ba shi ya maka wannan ni'imar ba Allah ne kawai ya maka ita to ai ko baka kyauta ba in ka tashi godiya kuma sai ka je gun wanda bai maka ba sai kai masa godiya sai ka manta da Allah sai ka tuno wani kana tsammanin saboda matsayin da kai ka bashi kana tsammanin Allah yana son sa kana tsammanin yana da daraja gun Allah sai ka dauki cewa in ba ta hanya sa ba Allah ba zai saurare ka ka manta lokacin da ba kai ba komai bane Allah ya samar da kai kuma duk wata ni'ima bai shawarci wancan ba lokacin da ya maka ita to ai baka kyauta ba kuma ka waiwayi wani wanda ba Allah ba kai masa godiya alladhi ma min ni'matin illa minhu wala yadfa'u niqama illa huwa babu me tunkuɗe wahala da azaba da duk abin da zai dame ka sai Allah alladhi lahu al-kamalul mutlaq Allah shine wanda yake da kamala ta kowace fuska duk abin da ake cewa kamala cika rashin naqasa rashin tawaya ta kowanne bangare to Allah shine ke da wannan min jami'il wujuhi ta kowace fuska wal ghina at-tam shine mai wadata cikakkiya duk wanda ake cewa mawadaci ko wanda Allah ya hore wani abu san masa akai wahala ya sha ya nema rahamar Allah Allah ya bashi taufiki ya samu wani abun duniya amma Allah shine mai mallakar komai gaba daya bi jami'i wujuhi li'tibarati ta duk wata fuska da zaka kalli abu shine itibari duk ta fuskar da ka juyo to Allah shi ya mallaki komai fa min a'zami adh-dhulmi dan haka kuwa yana daga cikin mafi girman zalunci wa ab'adi adh-dhalali adamu ikhlasi al-ibadati liman hadha sha'nuhu wa 'azamatuhu wato yana daga cikin mafi girman zalunci da dan adam zai yi mafi nisan bata da dan adam zai shiga a ce bai yi ikhlasin bauta liman hadha sha'nuhu ga wanda sha'aninsa shine wannan da ake siffantawa ba wanda ya siffantu da wannan sha'ani da wannan girman shine wa 'azamatuhu haka girman sa yake haka sha'anin sa yake komai nasa ne duk abin da kake so ba inda zaka samu in bai ga dama ba to ai kuwa kai zalunci babba ka fuskanci wani wanda ba shi baka ce ya baka ko ina ji har da rashin hankali a ciki da rashin wayo da rashin basira kuma kamar yadda Allah madauki ya faɗa a wannan aya wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mai ba'ida a ayar da ta gabata a cikin wannan surar wa man yushrik billahi bayan ya faɗi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sai ya ce wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima ko yawwa wanda yayi hada Allah da wani to ya kirkiri babban zunubi yayi kirkiran ƙarya domin kuwa ya dauko wani wanda ba shine Allah ba ya ce masa Allah wannan iftira'i ne dan haka duk mushriki muftarin ne kuma dalil ne muftarin li'annahu iftara ilahan ghayra Allah wa ashraka ma'a Allah hadha al-ilah ko yayi tarayya da Allah da wannan kaga wannan ƙarya ce domin wannan din ba Allah bane sannan na biyu wannan ayar ita kuma tana ifadar nisan mutum kaga wannan an yi zancen dalalan ba'ida can kuma an yi zancen iftira'i idan haka duk mai shirka da Allah yayi iftira'i kuma sannan yayi mai ya bata bata mai nisa Allah tsare ni malai ci gaba yake cewa wasarafa ko wasarfu shay'in minha lil makhluqi da kuma miƙa da juyar da tafi kadda wani abu na wannan ayyukan ibada din da waɗannan ni'imomin lil makhluqi ga abin halitta allazi laysa lahu min sifatil kamali shay'un wanda ba shi da komai na sifofin kamala wala lahu min sifatil ghina shay'un ba shi da komai na sifofin wadata ko akwai ba shi da sifofin wadata da yana da sifofin wadata da an haife shi da dukiya duk dan adam ko haka yazo tsirara ko kaya babu a jikinsa tabbatar da talauci kenan dawwamamman talauci haka yazo kuma haka zai koma yadda yazo ba riga ba wando kaciya ma babu da loba haka aka haife shi to haka zai samu abin duniyar anan za a bashi aro ya rayu da shi aro in ya taimaka wa wani ma aro in ya kare ya mayar kuma ya koma haka a sa shi a cikin likafani saboda suturtawa da mutuntawa ba wando ba riga haka za a lullube shi a sa shi a cikin likafani sai kuma a sa shi a rami a baro shi ba za a kwana da shi a daki ba a ranar da ya mutu haka ne ko ba haka ba to ƙarshen tabbacin bukata kenan an tabbatar masa cewa shi ba komai bane to ya za a yi mai wannan abun har za ka je kabarinsa ka tsaya ka roƙi ruwan sama ka roƙi kuɗi ka roƙi sassautawar wahala ka roƙi 'ya'ya ka manta da Allah ta'ala wanda yana nan kafin a haifi wannan, shi wannan an san ran da aka haife shi, iyayensa sun sa masa suna, ko ilimi ba shi da shi kafin iyayensa su sa shi a makaranta. Har yi ilimin da ya fi babansa, ba ambatan babansa ake ambatansa. Ko ba haka ba ne? Babansa kenan na kusa, to ballantana asalin halittarsa. Gaskiya akwai rashin hankali mutum ya ɗauki wani ba Allah ba ya ba shi matsayin Allah. Bayan ƙirƙiran ƙarya, bayan ɓata mai nisa, ya ce wala lahu min sifatil ghina shay bal laysa lahu illa al-adam, ba shi da komai sai rashi. Adamul wujud, da babu shi aka same shi, wa adamul kamal, bayan an same shi ba shi da kamala, wa adamul ghina, ba shi da wadata. Wal faqru min jami'il wujuhi, shi kuma mabukaci ne ta kowace fuska. Mabukaci ne ko ba mabukaci ba? Mun taɓa ambata wannan ko ina jin farkon darussan nan ne cewa wanda yake cikin kabari ko a igathatul lahfani, wanda ke cikin kabari in yana neman wani abu, mafi girman abin da ko mafi kankantar da in aka yi masa yana so shi ne a ce a fito da shi daga kabari ya ja numfashi ko sau biyar ne a mai da shi. Ko? Wannan abu ne yake nuna maka tsananin fakiranci irin wannan abu. Numfashinsa an ɗauke, kuma ba zai iya dawowa da shi ba. Da za a ce a ɗago shi, a fito da shi daga kabari, ya zauna a kan kabarin ya tagumi, ya ja numfashi ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, a ce shi kenan, an ce zo a yi maka wannan, zai ce da sauri zai zo a yi masa. Ko ba haka ba ne? Duk da ya san zai dawo, zai iya cewa a yi masa wannan, to amma ba cikin sunnar Allah a dawo da mutum bayan ya mutu. Don haka tabbatacciyar bukata da tabbatar da fakiranci yana ga ɗan adam, ta kowace fuska shi mabukaci ne. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, ya ku mutane ku ne mabukata daga wurin Allah, Allah shi ne mawadaci kuma abin godiya. Kun ga ya haɗa wannan al-ghina wal hamd, tare suke tafiya. Shine al-ghani, wa idha an'ama alayka min ghinahu yajibu alayka an tahmadahu, ko shine mawadaci kuma in ya dauki wani abu na wadatan nan tasa ya baka, wajibi ne ka gode masa. To kaga in ka tafi wurin wani ka gode masa ba Allah ba, to kai shirka. An fahimci abin? Ma'ana ka bauta wa wani wanda ba Allah ba. Allah ya tsare mu. Kar ku fahimci in wani mutum mai dama ya yi maka wani abu kar ka gode masa, ba wannan nake nufi. Ina nufin umumin bauta ga Allah godiya ce ga dukkan ni'imominsa. Amma ya halatta wanda ya yi maka wata ni'ima a duniya cikin abin da aka bashi aro, ka gode masa. Kai masa addu'a kuma ta fatan alheri. Wanda baya gode wa mutane akan abin da suka yi masa, to ko Allah ma ba zai gode masa ba, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi. Na faɗi wannan ne don kar ku cakuɗa abubuwa a wannan zamanin namu na cakuɗe-cakuɗe. Wa amma ma duna shirki, amma duk abin da bai kai shirka ba, min adh-dhunubi wal ma'asi, na zunubai da ayyukan saƙo, fa huwa tahta al-mashi'ati, to yana ƙarƙashin ganin damar Allah. In sha Allahu ghafara, in Allah ya ga dama ya gafarta shi, bi rahmatihi wa hikmatihi, da rahamarsa da kuma hikimarsa. Ba kowa zai wa ba, sai wanda yi masa ɗin akwai hikima a ciki. An gane? Shi yasa ya maida abin zuwa ga mai, da rahamarsa da hikimarsa. Akwai wanda saboda da izgilanci ya kafirce wa Allah, ko da ƙaryata Allah ƙuru-ƙuru, da rashin kunya da maganganu na keta haddin Allah, to irin waɗannan sai saboda hikimar Allah, Allah ba zai ji kansu ba, zai rabu da su don a nuna musu iyakarsu. To a duniya ba kai ne kake cewa kaza ba, to sai a nuna masa a lahira cewa abin da yake faɗa din ƙarya ne, kuma waɗanda yake wa wannan irin zancen sai su gan shi su shaida su tabbatar da cewa matsayin nasa shine abin da ya cancanta. Yace wa in sha'a azzaba alaihi wa'aqaba bi'adlihi wa hikmatihi, in yaga dama kuma zai masa azaba akan wannan zunubin, sannan kuma zai masa uquba, shi ma uqubar da adalcin sa, adalci ne, domin in mutum bai yi ba ba za a yi masa ba, ko wanda aka yi masa in bai yi laifi ba an yi zalunci, to Allah ko baya zalunci, don haka in ka ga an yi maka uquba to kai ka aikata abin da ya cancanta maka wannan uquba, wa hikmatihi kuma duk akwai hikimar Allah a ciki. Wa qadis tudilla bi hadhihi al-ayati al-karimati, an kafa hujja da wannan aya, ala anna ijma'a hadhihi al-ummati hujjatun, akan cewa ijma'in wannan al'umma din hujja ne, shine muka yi magana akan sa jiya, ko yawwa istidlalin al-imamu Shafi'i. Al-imamu Shafi'i kowa ya san matsayinsa, a cikin malaman musulunci yana cikin waɗanda Allah ya horewa ilimi mai zurfi, kamar ‘yan uwansa da suka gabace shi Abu Hanifa da Malik ibn Anas, shi ɗalibi ne na al’imam Malik, kuma shi ne wanda malaman usulul fiqh suke ambatawa, shi ya fara rubutun littafi a ɓangaren usulul fiqh, shi ne ar-risala, mujalladi ɗaya ne wanda ya tara ilimi mai yawa a ciki. To ya kafa hujja da wannan aya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, akan cewa bin ijma'i wajibi ne, kuma ijma'i hujja ne, je mun kawo wannan zancen, ko yawa an tambaye shi menene hujja a addini, yace qur'ani, bayan nan menene, yace sunna, bayan sunna kuma yace me ijma'i, menene dalilinka akan haka, ya yi kwana uku yana tunani yana tadabburin al-Qur'ani, sannan ya dawo ba da wannan amsa, kuma malamai suka amince da wannan istinbati nasa, har al-Imam Ibn Kathir yake cewa wa huwa min ahsani al-istinbati wa aqwaha, haka ya faɗa lafazin sa kenan, yana cikin mafi kyawun istinbati. Kun san istinbati, ka kalli nassi ka zaƙulo hukunci daga nassi, shi ne istinbati. To Ibn Kathir ya ce wannan yana cikin mafi kyawun istinbati, wa aqwaha kuma mafi ƙarfi, duk da an samu su al-Ghazali kamar da ya faɗi a cikin al-Mustasfa nasa da Ibn al-Hajib, wasu sun kawo wasu dalilai na nuna cewa wannan aya ba ta yi nuni a kan ijma'i irin yadda Shafi'in ya yi da'awa ba. Wannan dai kuma nasu ijtihadin ne, amma sauran malamai duk sun karɓi wannan a magana. Shi Al-Ghazali har lokaci ya ɗauka ya ja sosai wajen nuna wannan ayar tana da ma'anarta, amma kuma ba ta kai yadda za a kafa hujja da ita a kan ijma'i ba. Duk da cewa ijma'in yana da wasu hujjojin daban ba wannan ba, ga wasu nan malam zai kawo mana a cikin bayanansa, insha Allah za mu samu yau mu karanta mu je. Sai ce wa qad istudilla bi hadhihi al-ayati al-karimati ala anna ijma'a hadhihi al-ummati hujja, an kafa hujja da wannan aya akan cewa ijma'in al-umma hujja ne. Me ma'anar hujja? Yadda zaka kafa hujja da Qur'ani, yadda zaka kafa hujja da hadisai, to haka zaka kafa hujja da ijma'i. Me ma'anar ijma'i? Haɗuwar malaman wan al'ummar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wani zamani akan wani lamari na shari'a, akan wani lamari na me, na shari'a, na shari'a ya fitar da abin da ba shari'a ba, al-ahkamul aqliyya ba, ba al-ahkamul urfiyya ba, al-ahkam ash-shar'iyya, hukunce hukunce na shari'a. Yawa in ka zo ka kawo misali abin da ya shafi 2+2, kaga ilimin me, ilimin mathematics ne, 2+2 4, kaga wannan duk masu hankali sun haɗu, wannan yana daga cikin al-ulumul aqliyya, ko yawa. Amma abinda ake nufi da ijma'i, al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su haɗu akan wani hukunci, babu wanda ya saba, to shi ake nufin ijma'i. An gane wannan? In ka iya samowa, yake in na ce ma kai ba kai din nan na zamani yanzu ba. Allah ya kyauta. Yanzu muna ƙoƙarin abinda magabata can suka rubuta ma mu iya karantawa mu gane. Yanzu mu karanta nasu ma mu gane wahala ne. Mun kasa. Su ku duk sun karanta sun riƙe a kansu waɗannan irin ilimomi ɗin. Abinda yake da wahala dangane da ijma'i shi ne taharri da kuma bibiya da dukka wajen nasabta da bibiyar maganganun malamai har a tabbatar da cewa babu wanda ya saba. Na'am, malamai suna hakaitowa su ce ajma'atul umma ko ajma'al ulama'u akan wata mas'ala, in aka bincika kuma sai ka ga babu ijma'in akai. Ana samun wannan, yawwa, amma wannan baya sanya ya zama ijma'in ba shi da hakika. Ijma'i yana da hakika, musamman kuma kamar da Imam Ahmad bin Hanbal ke faɗi, ba inda ijma'i kan tabbata har a iya samunsa da yaqini irin ijma'in sahabbai, inda kun ga yanzu su sun ƙare babu kowa a cikinsu. Ka iya bibiyar nususun kutubus sunna da kuma al-musannafat inda ake da kuma mazanin samun asarin sahabbai, duk in ka bibiye su zaka iya takaice maganganun sahabbai, ka iya cewa ga abinda sahabbai suka tafi zuwa gare shi, wannan ya tafi zuwa kaza, wannan ya tafi zuwa kaza, zaka iya samun ka ce sahabbai sun yi ijma'i akan wata mas'ala. Amma mu yanzu a zamanin yanzu ina zaka iya samun ijma'i? Yana da wahala ko? A ce ga wata mas'ala duk al'umma ba wanda ya saba, amma malaman sun ce dama abinda ake nufi da al'umma din ana nufin malamanta, ba mahaukatanta ba, ba 'yan son zuciyarta ba, ba gama garin tarkace ba, malamai da suka cancanci sunan malamai su ake nufi. Manzan ka ce duk al'umma ne sai sun haɗu a kan wani ba, to ai ko la ilaha illallah an saba, don an samu wasu mahaukata da suka ce la ilaha illallah ma'anarta komai ma ka bauta wa Allah, suka ce kuma shine fassarar la ilaha illallah, masu falsafa tasawufi ai sun faɗi wannan ko? Masu wahdatul wujud kuga la ilaha illallah sai amma an saba a kanta. Kaga dai maganar ijma'i hujja ce in ka samu mas'alar da dukkan sahabbai a kanta suke, to haramun ne ka saba wannan, shi ne ma'anar kafa hujja da ijma'i. An gane? Yawwa, wannan ayar shi yasa kamar da na ambata mana jiya, aya ce da take da tsaririn wajibcin bin hanyar magabata, cewa bin manhajin as-salafus salih wajibi ne, shi ne musuluncin gaske. Wannan ayar tana nuna haka, domin duk al'ummar da ta zo daga baya ta sabawa abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai, sun zo da me? In dai a babin abin da za a bauta wa Allah da shi a shiga aljanna ne, to sun zo da bid'a. An fahimta? Wajibi ne kuwa abi me? Ai iltizamin sabilul mu'mini, tunda duk wanda ya karkace wa sabilul mu'minina, musamman kuma waɗanda za a iya samun maganganunsu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya bar hanyarsu ya bi wani abu daban, to haƙiƙa ya ɓata, ɓatan da ya cancanci wuta. Kun fahimci wannan? Wannan yana nuna mana ashe wannan ayar tana karantar da wajibcin abi fahimtar magabata. Abinda malami suke kafa hujja da ita kenan, da shi kenan a wannan ayar, don nuna mana wajibcin kafa hujja da Alƙur'ani. Yana ƙarfafuwa ka kafa hujja kuma da hadisai wajen fahimtar Alƙur'ani, sannan kuma da Ƙur'anin da hadisan wajen fahimtar su, ka kafa hujja da fahimtar sahabbai. An fahimta? Yanzu a kan abin da ya shafi bautar Allah da wani abu, duk abin da ka samu ga tafsirin Sayyidina Abu Bakar na wani hadisi, ga tafsirin Sayyidina Umar ko Uthman ko Aliyu na wata aya ko wani hadisi, to bai halatta wani ya saba wa fassarar Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu nan yaje ya bi ra'ayinsa ba in dai na san ya saba musu kun gane abin to wannan shine abin da ake nufi da wajibi abi anyar magabata kun ga yanzu da bid'a ta mamaye kwakwalen mutane shi wannan zancen wai shine zaka ganshi mutane suna dauka kaman shine sabon kuma gane da cewa bid'a da shubuhar ɗan bid'a ta mamaye kwakwalen mutane saboda mutane sun ba da aran kwakwalensu wajen sauraron tadiririn da masu bid'a da suke jefowa mutane shubuha sun dauki abin da wasa suna bi suna sauraro kuma da nake ishara wani lokaci mutum kuma ya zo ya damu mutane da fatawa akan ya zai yi da wannan shubuhar ban shi ya kai kansa addinin musulunci addinin yaqini ne akwai babin da istihadi ke shiga amma duk abin da yake da alaka da gaskata Allah da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a cikin istihadi baya shigar su al-amaliyat ko da su ma a cikin al-amaliyat din akwai abin da yake babu istihadi idan nusus qat'iyya ne sabita kuma قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله في المساله المتنازع فيها فان اكا سامو wannan wajibi ne mutun yi amma a mas'alar ijtihadi mas'alar da za iya sabani wajen fahimtar ta ba matsala wannan yace kaza wannan yace kaza amma mas'ala da take da alaka da aqida ghaibiyat da kuma fadin Allah da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abinda ba hankali ne ke aiki a cikin sa ba to falaysa lil muslimi fi dalika illa at-tasdiq wat taslim lillahi wa lirrasul mutum ba shi da wata makama da zai bi illa ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ya samu rashin fahimtar wani abu ya duba ya lalubo me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fahimta akan wata mas'ala ya bi hanyarsu an fahimci wannan abu Allah kyauta mana mu je karishin zancen akan abin da ya shafi ijma'i yace wa wajhu zalika to ga fuskar da ma'ana mahangar da wannan lungu aka kalla a wannan ayar wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kafa hujja da ita ta wannan lunguna na cikin wannan ayar aka bi aka gano cewa ijma'i wajibi ne a bi shi kuma hujja ce kamar kafa hujja da Qur'ani da Sunna ana ganewa yace wa wajhu zalika anna Allah ta'ala tawa'ada man khalafa sabilal mu'minin Allah yayi narko da azaba alƙawarin azaba ga wanda ya saba wa hanyar mu'minai bil khidlani wan nar cewa za a bar shi babu taimako kuma za a shigar da shi wutar jahannam wannan abu ne girma haka za a ce mutum zai shiga wuta kuma sannan Allah ya ki taimakon sa ya bar shi ya tafe wannan abu ne sai ce lalle tunda aka ce sabawa manzon Allah kuma ba a tsaya iya nan ba sai aka ce kuma a sabawa hanyar mu'minai to lalle ko ashe hanyar mu'minan nan wacce ce ita ce duk abin da mu'minai suka hadu a kansa kaga ko duk inda aka ce wannan mas'alar akwai ijma'i akan ta kuma ya tabbata ijma'in ne wannan ku rike wannan maganar fa duk wanda ya karanta usulul fiqh ya san me nake nufi yawa abin da yake da wahala a harkar ijma'i shine tabbatar da shi an gane wannan aikin kuma ba nawa bane ba naka bane na malamai ne mun san littattafai irin su littafin Ibn al-Munzir ko al-Ijma maratibul ijma na malam Ibn Hazm da makamantan su da hikayoyi da manyan malamai suke a cikin littattafan su na fiqh Ibn Abd al-Barr aka su malam al-Mughni malam Ibn Qudama a cikin littafin sa al-Mughni ko in ce mai Mughni a cikin Mughnin da ba Mughnin ba duk suna hikayar ijma'at haka nan malaman tafsiri kuma zaka ji wasu ce ajma'atil ummatu ala kaza to haka a cikin littafin fiqh zaka gani cewa babu wanda ya saba a wannan mas'ala in ya tabbata ba iya hikayar bace in ya tabbata yadda aka ce babu wanda ya saba to bai halatta kai ka zo ka saba ba in kuma ka saba to wajibi a ajiye maganar ka abi abinda magabata suka yi ijma'i akan sa wannan shi ake nufi da dama ijma'i an gane yawa to wannan abun da za a ce an bar mutun ya tabe a gobe kiyama kuma a sa shi a wuta lalle ba karamin abu bane wasabilul mu'minina shi kuma wannan lafazi na sabilul mu'mini mufradun mudaf mufradi ne ba jam'i ba nan mufrad kishiyar jam'i ake nufi ba mufrad kishiyar jumla ba an gane yawa a ka'idar larabci idan kalma mufrada ce mufrad ne ba jam'i ba ba tasniya ba sai aka yi idafarsa to ya ummu shine ka'idar abin da ke so ya faɗa ke al mufradul mudafu yadullu ala al umumi duk inda aka samu kalma kuma tana nunin abu kwaya daya sai aka yi idafarta to ta kunshi kowanne bangare zan ba da misalai amma bari in fara da ita wannan ayar me yake nuni a kansa ba cewa ya sabilul mu'minina ba sabil ai mufrad ne ba sabilani ba ba kuma subulu aka ce ba mufrad ne to sai aka ce hanyar mu'minai to abin nufi duk hanya kowace iri inda ita ce ta mu'minai hanyar su a aqida hanyar su a fahimta hanyar su a imani hanyar su a tauhidi hanyar su a kaza to duk wanda ya saba to ya bata to ma'ana kenan sabilin kalma daya ce mufrad akai idafata tunda akai idafa to bata takaita kan wata hanya kwaye ba duk hanyoyin mu'mini ake nufi an fahimta ababun aqida ababun fiqh ababun komai in dai suka hadu akan cewa abu kaza wajibi ai imani da shi wajibi a tabbatarwa Allah sunayensa da siffofinsa wajibi a yadda Allah shi kadai shine abun bauta wajibi a gaskata gobe kiyama wajibi a gaskata abinda za a yi a kabari azabar kabari tambayar kabari duk sun yi ijma'i akan wannan ga nasoshi akai wajibi a yadda abu kaza halal ne cin abinci halal ne duk wanda ya zo ya ce haramun ne kun ga ya saba wa ijma'i ko abu kaza haramun ne riba haramun ce yadda Allah ya haramta a Qur'ani to babu wanda zai halatta ta har kiyama ta tashi duk al'umma sun hadu akan haka misali kun fahimci waɗannan to kowace hanya ta mu'minai wajibi kabi wannan sabilin karkace hanya ɗaya ake nufi a'a ana nufin dukkan hanyoyi me yasa aka nuna haka saboda mufrad ne mudaf kun gane ka'idar larabci yawa kamar yadda Allah madaukaki yake cewa ne ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun ya'rifuna ni'matallah kun ga an yi amfani da kalmar ni'ma ni'ma din nan guda ɗaya ce to tunda an yi idafar ta zuwa ga Allah to ni'amullahi ake nufi dukkaninsu ko ba gane karatun ba ana fahimta yawa don haka duk kalma ɗaya mai nufin abu ɗaya in aka yi idafar ta to komai take nufi tana da umumi don haka nan karka ce ya'rifuna ni'matallahi tunda ni'mal Allah ai ba ɗaya ba ce to duk ni'imomin Allah ake nufi yawa haka nan faɗin Allah ta'ala a suratul baqara uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisa'ikum laylatas siyam layla mufrad ne ba layali as-siyam ba ko laylata amma an yi idafa zuwa ga siyam ma'ana abin da ake nufi duk cikin daren watan ramadan ba dare ɗaya ba an fahimci abin saboda me wannan mufrad ne aka yi idafa kun gane nan can to shine malam sa'idi yake nufi to yace wasabilul mu'minin mufradun mudafun yashmalu sa'ira mal mu'minuna alayhi, ya kunshi dukkan sauran abubuwan da mu'mine suke kai, min al aqaidi wal a'mal, ka gani ko aqida ce duk abin da aka ce sahabbai sun hadu, malaman duniya duk sun hadu akan kaza, an hadu akan dujal zai zo, to bai halatta wani ya zo ya ce dujal ya riga zo ya wuce ba, ba zai zo. An hadu akan daga cikin alamomin tashin alkiyama fitowar rana a yamma maimakon a gabas, hadisai sun tabbatar da haka, babu wani sahabi da ya saba, an fahimta, to bayan hadisin ya tabbatar da haka kuma ga ijma'in malamai, dan haka bai halatta wani ya zo ya tawilin abun ya bashi wata fassara ta falsafa da za a soke zancen har ku daina zancen sa, ko a ce ya juje wa ma'juj, sai wani mutum ya zo ya ce ai abinda ake nufi turawan yamma da turawan gabas, kaga wannan tawilin wani ne, ko sahabbai ba su yi ijma'i akan wannan lamarin ba, cewa wasu mutane ne za su zo da siffa kaza da siffa kaza, sai a jira, ba sai a zamanin mu dole sai mun gani ba, in ba mu gani ba baya ƙaryata zancen, an fahimci abun, duk irin waɗannan abubuwan suna daga cikin manyan abubuwan da in baka yi iltizami ka yi riko da sunna da gaskata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su, kuma ka tsaya akan tafarkin malamai magabata ba, to zaka bata, kisa sai ka ga yanzu duk an zo an shiga rudani, kowa sai ya shigo maka da falsafarsa ya soke duk wani abu da ya tabbata, kai wani abin da ya tabbata a Qur'ani ma sai ya iya sokewa saboda ya sabawa abin da yake gani shine hankali, haka dole ne ƴan uwa a fadaka bin musulunci ma'anarsa bin Qur'ani, a fahimtar magabata bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a fahimtar zuwa magabata sai ka zauna lafiya, amma in ka hada hankalinka da wata falsafa da wani rikici, to shikenan zaka ga ka samu ittirabi akan addinin ka, kuma sai ka rikice kila ma mutum ya zame gaba daya ya bar addinin, Allah ya tsare mu, dan haka yashmalu sa'ira mal mu'minuna alayhi min al aqaidi wal a'mal fa idha ittafaqu ala ijabi shay'in, daka in malamai suka hadu akan cewa abu kaza wajibi ne, aw istihbabihi, ko suka hadu akan mustahabbi ne, aw tahrimihi, aw karahatihi, aw ibahatihi, kun ga waɗannan al ahkamu taklifiyya al khamsa, in aka ce an samu ijma'i akan ɗaya daga cikin su, fa hadha sabiluhum, to wannan shine hanyar mu, ita ce hanyar mu ne, in je da ijma'i kamar da na ambata mana wahalan lamarin a ce an samu ijma'i, amma in dai an same shi to bai halatta kai ka saba wa ijma'i, faman khalafahum fi shay'in min dalika, duk wanda ya saba musu a wani abu daga cikin wannan, ba'dan iqadi ijma'ihim alayhi, bayan ijma'in su ya hadu akai, faqad taba'a ghayra sabilihim, to ya bi wata hanya ba hanyar su ba, to in ko mutum ya bi wata hanya ba hanyar su ba, ya Allah zai masa, zai bar shi ba taimako, kuma zai sa shi a wutar jahannam, akwai hatsari ko ba hatsari, don haka a kiyaye, yace wa yadullu ala zalika qawluhu ta'ala, duk kun abin da ke nuna muhimmancin ijma'i da wajibcin bin ijma'i kuma da wajibcin bin hanyar magabata, kuna fahimtar wannan nan can, yawa ƙari akan maganar ijma'i da malaman usulin fiqh suka dauki dalilin ta daga wannan aya, to kuma yana wajabta maka lalle a addinin ka ka bi hanyar waɗanda Allah ya mana hukuncin cewa sun shiga aljanna, babu bata a lamarinsu, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a komai in aka samu zancensu to kayi kokari ka zama a gefen su fiki, kar ka kirkiro wa kanka wata hanya ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba hanyar su ba, to zaka zo ka rasa yadda zaka yi kuma zaka bata, to kari akan wannan shine qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, kun kasance ku ne fiyayyar al'umma, me ake nufi biyayyar al'umma, ma'ana ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sauran al'ummomi, ko kuwa ku waɗannan da ake saukar da Qur'ani kuna da rai a cikin al'umman nan ku ne mafifita? Ko ne ba zai iya ɗauka ba? Zai iya ɗauka, amma fassarar magabata wacce ta fi ƙarfafa wannan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan aya suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to su ne gaba a wannan al'umma. Don haka ma ajma'u alaihi yajibu alayka ya ayyuhal mutaakhiru an tattabi'ahum fihi, abinda suka hadu a kai ya kai wanda ka zo daga baya wajibinka ne ka bi su. An fahimci abin? Wannan shike karfafar fassarar wannan cewa abinda ake nufi shine abinda su magabata suka hadu a kan wato ijma'i, shi ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi, khususan ma ana zancen waɗanda aka fitar da su domin amfanin mutane, ba a samu al'umma irin ku ba. Yawwa, amfanar mutane zuwa da shiriya, zuwa da tausayi, zuwa da rahama, sauran al'ummomi sun taƙaita zuwa ga iyasu, kuma wasu ba duka suka zama rahama ga al'umma ba, amma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun siffantu da wannan siffa. Sai aka siffanta su da ƙarin siffa ita ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kun ga banu Isra'ila ku an faɗi cewa suna laifi, kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'aluhu, ko an faɗi cewa har tsine musu akai saboda ba sa umartar junansu da aikin alheri, ba sa kuma hana junansu daga mummunan aiki. Amma wannan al'ummar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin manyan siffofinta shine wannan al'amru bil ma'ruf wa annahyu 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. To sai ce wa wajhu dalalati minha, ta inda muka fahimci wannan shine anna Allah ta'ala akhbara, Allah ya bada labari anna al mu'minina min hadhihi al umma, kun gani min hadhihi al umma, mu'minaina wannan al'umma. Yawwa, la ya'muruna illa bil ma'ruf, mu'minan wannan al'ummar ba sa umarni sai da aikin alheri. Ashe kenan duk abin da suka hadu a kansa suka yi umarni da shi kasancewa alheri ne. Kuma wannan yana ƙara ƙarfafar hadisin manzo, ko kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa inna Allaha la yajma'u ummati ala balala, Allah baya hada al'ummata akan bata. Ko yawwa, wannan yana karfafar wannan hadisi, ko kuma wannan hadisi yana karfafar wannan fassara. Ana ganewa? Yawwa, akhbara anna al-mu'minina min hadhihi al-ummati la ya'muruna illa bil ma'ruf fa idha ittafaqu ala ijabi shay'in aw istihbabihi, dan haka in suka hadu akan wajibcin wani abu ko mustahabbancin sa, fa huwa mimma amaru bihi, dan haka in kaji an ce abu kaza wajibi ne duk sun hadu akai, abu kaza mustahabbi ne duk sun hadu akai, to kaga Allah kuma ya ce ba sa umarni sai da alheri, to ashe wajibi wannan abun haka yake wajibin ne, wannan abun haka yake mustahabbin ne, ko ba kwa ganewa? Ai, yace fa huwa mimma amaru bihi fa yata'ayyanu, dan haka ya zama tilas binassil ayati an yakuna ma'rufan, tilas wannan abun ya zama abu ne da shari'a ta san da shi a matsayin daidai. Wala shay'a ba'da al-ma'ruf ghayra al-munkar, babu wani abu kuwa in ba ma'rufi bane sai dai me munkar. Don haka in suka tattaru ra'ayin su daya akan wani lamari, to sun hadu akan me? Akan alheri. To duk kuwa wanda ya saba wa wannan, to ya saba wa alheri, ashe munkar yake yi. Don haka in suka yi ijma'i kai ibin ijma'in su, to kana kan munkar, ashe wajibi ne abi inda suka yi ijma'i. Kun gane wannan? Shi ma wannan istinbati ne latif wa qawli, daqiq kenan, yana da zurfi sai ka nutsu sosai zaka gane shi, kuma mai karfi ne. Sai ce wa kadhalika idza tafaqu ala an-nahyi an ash-shay'i, haka nan in suka hadu akan hani akan wani abu, duk aka hakaito mana babu wanda ya saba a cikin sahabbai akan cewa abu kaza an hana, fa huwa mimma nahau anhu, to yana cikin abin da suka yi hani akan sa. in ku suka yi hani fala yakunu illa munkaran to babu dama wannan abun ya zama mai kyau an gane to wannan ta wannan fuskar ake karfafar wannan ijma'i na magabata musamman yace wa mithlu dalika qawluhu ta'ala irin wannan dai shine fadin Allah madaukaki da yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas kamar haka ne muka sanya ku al'umma zababbiya abinda ake nufi da wasatan ke adilan khiyara matsakaita kuma zababbu fiyayyu mafifita yawa nan maganar fifitawa ne ba maganar kawai iya tsakaituwar bace yawa khiyara ku ne mafifita litakunu shuhada'a 'alan nas dan ku zama ku ne masu shaida akan sauran al'ummomi fa akhbara ta'ala أن هذه الأمة جعلها الله وسطا. شو أن الأمة ألا يسنيها وتؤتي مسكيت يا كم ذاببيا أي عدلا خيارا خيارا أنا نفس ذاببو يوا أم بي في تاسو ليكونوا شهداء على الناس دن سذمسوني ما سشيد أكن صورا متعني أي في كل شيء أكون لمري سوني أجباء سنبي قوت الأمة al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi al'ummar kowanne annabi ai kun san wannan babin aqida ta ahlus sunna tafdili kaida ta wajen tafdili me ake fallalawa a cikin halittar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sama da kowa sannan bayan shi sai wa sai annabawa to a cikin mutane dai to bayan annabawa sai wa sai waliyai to waliyan farko sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabban duk annabawan da suka gabata an fahimta yawa sai ka gama da su kaf sai kuma sauran sa to hakanan al'umma kuma wadanda ba sahabbai ba ba waliyai ba an gane to su ma wannan al'ummar ta fi sauran al'ummomi duk saboda wa saboda al'ummar annabi Muhammadu sai sallallahu alaihi wasallam an gane wannan dole mu gode wa Allah da ya sanya mu cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma wajibi shi din mu bi shi kuma mu gaskata shi dan in ka zama cikin waɗanda suka botsare masa kaki maganarsa kaki shiryarwarsa to hakika sauran al'ummomi sai su fika dan baka zama ɗaya daga cikin mabiya ba domin dama al'umma wacce ake nufi ummatul ijaba ake nufi ba ummatul da'awa ba an gane abu dan karka zo ka dauko kafiran wannan zamani kace tunda kafiran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi kafiran baya mun fahimci abin da ake nufi yawa dan haka mabiya ake nufi waɗanda suka bi al'ummar suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ina ne أي عدلاً خياراً ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء فإذا شهدوا على حكم انسكي شيدا أكن ونه كنشي بأن الله أمر به أو نهى عنه دشيوا ألا ياي أمرني دشي كوياي هني أكنسا أو أباهه كويا هلتاشي فإن شهادتهم معصومة to shahadar su shaidar su tsalalliya ce ma'ana ya isa ma cewa wannan addini da littafinsa da annabinsa shine muhaimini akan sauran addini kenan abinda yake halal a wannan al'ummar wajibi ya ruguza duk abinda aka shar'anta a baya shine halal wajibi duk sauran al'ummomi su dauke shi halal saboda al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun dauke shi halal mun gane abu daga duk wani addini da ya saba wa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mansuhi ne an shafe shi baya aiki saboda me saboda wannan al'ummar ita ce al'ummar da take rike da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin Allah kuma da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sama da kowane umarni da za a same shi a bayan kasa a kowane lokaci an gane abu yace fa inna shahadatuhum ma'sumatun likawnihim alimina bima shahidu bi saboda sun kasance suna da ilimin abin da suke shaida da shi adilina fi shahadatin, kuma su masu adalci ne a shaidar tasu. Duk mai yin shaida yajibu an yakuna bi ilmin wa adlin. Ko to al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne masu ilimi sama da al'ummomin da suka zo gabanin su, sannan kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu adalci. Saboda wannan kazalika ja'alnakum ummatan mene wasatan ay adlan khiyara, zababbu ne kuma masu adalci da ilimi da adalci. Daka shaidar da za su bayar shaida ce ta ilimi, shaida ce ta adalci, daka ita ce wajibin a karbe ta. Falau kana al'amru bi khilafi dalika, inda lamarin sabanin haka ne, lam yakunu adilina fi shahadatihim, to za su zama kenan ba masu adalci bane a shaidar su, wala alimina biha, kuma shaidar tasu ba da ilimi suka yi ta ba. Kasancewar shaidar tasu da ilimi ne da adalci, to wajibi a bita. Ashe in shugabannin wannan al'umma malamanta suka yi ijma'i akan wani abu, wajibin ka kai ka bi. An fahimci abun? Allah sa kuna gane wannan. Sai aje kuma a ƙara karatu. Sannan yace wa mithlu zalika, ƙari akan hujjojin bin ijma'i, yace qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Allah ku kawo hankulan ku kuji wani fiqhu anan. Allah ya ce in kun saba a wani abu, to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah, ma'ana ku mai da shi zuwa ga Qur'ani da Sunna. Sai ce yufhamu minha, ana fahimta daga wannan aya anna cewa ma lam yatanaza'u fihi, duk abin da ba su saba sun yi rikici akai ba, bal ittafaqu alaihi, sun hadu akai, annahum ghayru ma'murina bi raddihi ila alkitabi was sunnah, to ba a umarce su su koma qur'ani da sunna ba. Daga kaga sun hadu, to ba a samu sabani ba, to wajibi ka bi shi kawai, ba sai an koma da kai qur'ani da sunna ba. Don haka duk abin da al'umma suka hadu a kansa ba wanda ya saba, hujja ne a bi shi, saboda lam yatanaza'u fihi. In ko aka samu tanazu'i, to an fada mana inda za mu, ina za mu je? Alkitabu was sunna. An gane abun? Shi ne sai ce wa dalika la yakunu illa muwafiqan lil kitabi was sunna, duk abin da ko ba a saba ba, ba dama sai dai ka samu cewa ya dace da kitabu was sunna. Fala yakunu mukhalifan, dan haka ba zai saba ba, to tunda bai saba ba wajibi kai ka bi. Kun gane abun? Yawwa. So sai ce fa hadhihi al adillatu, waɗannan hujjoji, wa nahuha tufidu al qat'a, yana ifadar cewa lalle yanke babu kokonto, anna ijma'a hadhihi al-ummati hujjatun qati'atun, hujja ce yankakkiya, ta yaqini babu kokonto a cikin ta. Ana fahimta? To sai mu tashi nan gaba inda zai mana bayani akan sharrin dake cikin shirka. Abin da ya shafi ijma'i mun gama da shi a wannan. Allah sa dai an fahimci meye ijma'i, kuma an ji hujjojinsa. Sauran abu da zaka ji kuma sai ka koma littafin usulul fiqh, sun basata al'amarin, sun shimfiɗa shi, kuma sun simplify dinsa duka. Dan insha Allah in ka koma zaka samu ƙarin bayanin da zai ƙara gamsar da kai. Allah muke roƙo ya bar mu akan hanyar magabata, ya karbi rayukan mu akan hanyar magabata. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.